Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Far'a FM, Nomad FM da LOL da tashar MTV Africa akan mita 102.5 zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alpha Radio da birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko kusashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanin labarai. Ibrahim Kalmasi Garba, gare ka.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen su ke jawabi. Hukumar leken asirin tsaro ta Amurka CIA ta ce liman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman shine ya bada umarnin a kashe dan jaridar nan mai suna Jamal Khashoggi. Sannan yar takarar gwamnatin jihar Georgia karkashin jam'iyyar Democrat Stacey Abrams ta amsa cewa ba ita za ta zama gwamnatin jihar ba.
To, bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga Abuja, inda za ku ji cewa an samu wata gana wata musamman da malaman addinin Islama suka yi da shugaba Muhammadu Buhari.
Wannan gwamnatin shekaru uku da kusan rabi da take tafiya, akwai ayyuka da dama na alkhairi da ta yi, akwai kuma abubuwan da suna buƙatar kusan ya korafi da kuma ba da shawarwari.
Haka kuma za mu je jamhuriyar Nijar, inda a jihar Maradi aka gudanar da wani taro na musamman domin wanzar da zaman lahiya.
Sai muke ga wani bi ana wasu kurakurai mayarori ko su hito su ce sun hana, a can su kuma masu zanga-zanga su kuma su hito su ce sai sun yi.
Sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga Ibrahim Kalmasi Garba, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen su ke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asia da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asia da Pacific APEC a takaice da ake yi a Port Moresby, babban birnin Papua New Guinea. Pence ya gargadi kasashen da ke cikin kungiyar ta APEC kan illar cin bashi daga kasashen waje, wanda ya ce hakan ka iya tauye yaucinsu. Sannan ya kira ga kasashen na kungiyar APEC da su kare muradunsu da yancinsu na cin gashin kai. Ya ce kamar yadda Amurka ke yi a halin yanzu, su ma su bayar da fifiko wajen inganta kasashensu. Shi ko shi a jawabinsa ga babban taron kan aniyarsa ta bunƙasa ingantattun hanyoyi da sauran madafun cigaba da zummar hada China da kudancin Asia da yankin tsakiyar Asia da gabata tsakiya da Turai da Afirka da sauran abubuwan da suke da muhimmanci ga cigaba na halin yanzu. Shugaba Xi ya ce babu wata boyayyiyar manufa tattare da wannan shiri na hada yankunan duniya da hanyoyi da China ke niyyayi. Hukumar leken asirin tsaron Amurka CIA a takaice ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ne ya bada umarnin a kashe dan jaridar nan mai suna Jamal Khashoggi, a cewar wasu jami'ai a Amurka. Matsayin na CIA, wanda jaridar Washington Post ta fara bugawa jiya Juma'a, ya ci karo da bayanin Saudiya wadda wani babban lauyanta ya wanke rima mai jiran gado daga zargin kisan kwana guda bayan nan. Jami'an na Amurka sun ce hukumar ta CIA ta yi imanin cewa wasu jami'an tsaro na musamman da na Saudiya su 15 sun je Istanbul da jirgin saman gwamnatin Saudiya suka kashe Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul. Khashoggi, wanda kan yi rubutu a jaridar Washington Post kuma ya kasance mai sukar yarima na Saudiya ɗin mai jiran gado, an kashe shi ne a watan Oktoba lokacin da ya je ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya neman takardun shirin yin aurensa. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'yar takarar gwamnan jihar Jojiya ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Stacey Abrams ta kawo ƙarshen ja da take yi a zaben da aka yi kusan kankan. To amma ta sha alwashin shigar da ƙara kan abin da ta kira tabkar rashin gaskiya da gwamnatin jihar ta yi a zaben. Stacey Abrams ta gaya ma wani taron manema labarai jiya Juma'a cewa, "Bari in gaya muku dala-dala wannan jawabin da nake yi ba na miƙa wuya ba ne ga ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar Republican Brian Kemp." To amma duk da haka ta amsa cewa ba wani hurumi da take da shi ƙarƙashin doka na iya ƙalubalantar sakamakon zaben. Da yake maraba da shawarar Stacey Abrams da ta kawo ta ƙarshen ja da take yi, Kemp ya ce, "Al'ummar jihar Jojiya masu aiki wurjanjan ne, da haka sun zaku su yi hange gaba." Ya ba da abin da ya kira koko ya yaba da abin da ya kira jajircewar Afran na da namijin aikinta da kuma dukufa kan hidimomin da suka shafi jama'a. Amurka ta himmantu ga inganta hanyoyin dakile kutsen yanar intanet da wasu kasashe da kuma masu aikata manyan laifuka ke yi. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya rattaba hannu kan dokar kafa hukumar yaƙi da kutsen yanar intanet CISA a taƙaice a ƙarƙashin ma'aikatar tsaron cikin gida. An ɗora ma sabuwar hukumar wato nauyin kare muhimman abubuwa na cikin ƙasa da suka haɗa da tasoshin lantarki da kuma na'urori na musamman da kuma abubuwan da suka shafi ayyukan zaɓe. "Abin da muke yi yanzu na da matukar muhimmanci," a cewar Trump a fadarsa ta White House a yayin hidimar assasa wannan hukumar wadda ta samu halartar sakatariyar ma'aikatar cikin gida Kirst Nelson da kuma wasu 'yan majalisar dokokin tarayya. Jami'ai a jihar California sun ce yawan mutanen da suka ɓace sanadiyar wutar dajin nan mai tsanani a tarihin jihar sun kai sama da 1,000. Sannan adadin mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu ya kai 71. Shugaban 'yan sandan karamar hukumar Beth Corey Haney ya faɗa jiya Juma'a cewa bayan adadin mutanen da suka ɓace wanda aka bayyana da cewa 631 zuwa ranar Alhamis yanzu ya ƙaru zuwa 1,011.
Labarin da ku saura daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni, kuma za mu soma ne da rahoto daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji mu ɗauke da rahoto na musamman akan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da shugabannin addinin Musulunci na ƙasa baki ɗaya. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa da cikakken rahoto.
Ganin irin jerin mayan malamai na addinin Islama daga kowane bangare na Najeriya da suka karbi wannan goron gayyata domin gana da shugaba Muhammadu Buhari ya nuna irin muhimmancin da suke da akan ganawar da kuma rawar da za su iya takawa gurin kawo a ƙarshen tashin hankula da rigingimu da kace nace da ake fama a cikin Najeriya bisa ga tattaunawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Bayan kammala taron, Sheikh Muhammad Mansur Ibrahim, shugaban kungiyar limamai ta jihar Sokoto, wanda na ɗaya da cikin shugabannin addinin Islama da suka halarci wannan gana shugaba Muhammadu Buhari, ya mun ƙarin haske dangane da irin al'amuran suka tattauna da kuma muhimmancin wannan ganawar akan sha'anin tsaro, wanda ya ce shine gaba-gaba a jerin abubuwan da ke damu al'ummar Najeriya.
"Wannan gwamnatin shekaru 3 da kusan rabi da take tafiya, akwai ayyuka da dama na alkhairi da ta yi, akwai kuma abubuwan da suna buƙatar kusan ya korafi da kuma ba da shawarwari. Mun haɗu da shugaban ƙasa don mu tattauna waɗannan abubuwa ne. Me ya kamata shugaba ya yi don gyara al'amuran da ke buƙatar gyara, sannan kuma abubuwan da aka inganta kamar misali ishu na tsaro, to ya za a yi a ƙara samun cin nasara a cikinsu, ƙalubalen da ke akwai, kuma waɗanne hanyoyi ne za a bi domin a magance su." So mun haɗu da shi, mun ba da shawarwari, kuma ya saurare mu, ya yi responding, sannan ya yi alƙawarin zai ɗauki matakin da ya kamata.
Kamar menene matsalolin da kuka gabatar masa wanda kake ganin ya yi alwashi cewa zai warware ko zai magance su?
"Mu daman babbar maganar mu ta tsaro ce, cewa duk nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro a Najeriya har yanzu akwai ƙalubale mai yawa, kuma akwai buƙatar a sake shan ɗamara. Don haka mun jajirce mun ba shi wasu tactics, wasu hanyoyi da muke gani in ya bi duk Allah ya so za a samu nasara.
Kana ganin nasarorin da aka samu bai zama daidai da irin makudan kudaden gwamnatin da ke kashewa bane ko ko a mutanen da ake ci gaba da halakawa ake kona ƙauyukan su ake hana wa noma ake ci gaba da kashewa shi yasa ne wataƙila kuke ganin aikin na bukatar a yi mai ganin ba ko gyara.
Wannan ai daman shine babban kalubalen cewa an kashe makudan kudi amma kuma har yanzu ba a cimma cikakken nasarar da ake so. An toshe wata kafa ta sake budewa. Ya kamata a sake nazarin waɗanne hanyoyi za a dauka domin a toshe sauran kafafen da suka sake budewa har a cimma nasarar da ƙasa za ta zauna lafiya. Shi kansa a cikin jawabin sa shugaban ƙasa ya faɗi cewa ba wani mai mulki da zai ji dadin mulki idan ƙasa ta bata cikin kwanciyar hankali. Abu na farko da kake bukata ƙasa ta fara zauna lafiya lau sannan ka ji dadin ka mulke ta. To wannan rashin samun zaman lafiya a wasu yankuna na Najeriya har yanzu da yawan sace-sacen yara. Mun ma yi masa magana wannan ƴan tawayen zamfara waɗanda har yanzu suna a hannun kidnappers kuma suna neman wasu manyan makudan kudade. Mun masa maganan su da sauran irin waɗannan abubuwa. Ta lalle a saki jan damara domin a ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan fitin.
Su waɗannan ƴan tagwayen zamfara abun ya zama wani babban jafa'i da ya sanya har mutane sun fara saka wato account ana neman doki gudunmuwa mai taro sisi a tarbata a yi wannan aiki. Wannan ba babban kalubale bane abun kasawa da kunya ga mukuntar tsaro da ikanta gwamnati.
Wai maganar ita ce waɗannan bayan Allah ƴan matan talakawa ne. Marayu ne ma mahaifinsu ya daɗe da rasuwa. Suna maganan bikin auren su wannan abu ya faru gare su. Ka kaddara da a ce ɗayan wani komishina ne a jiha ko ɗayan wani sanata ne ko ɗayan shi gwamnatin jiha ne misali. Kana zaton za a bar su kawo wannan lokaci? To wannan ita ce damuwar cewa shi talaka in abu ya shafe shi ba a daukar mataki ko kwara wanda ya dace da shi. Don haka kullum wajibin mu ne mu yi musu nasiha mu kuma ba su shawara mu faɗa musu yadda za su yi. In Allah ya ba su nasara su kai wannan ita ce nasara gare mu gabaki daya.
Sheikh Muhammad Mansur Ibrahim kenan shugaban kungiyar limamai ta Najeriya a bangaren jihar Sokoto. Bayan suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Sheikh Muhammad Mansur Ibrahim kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger inda a jihar Maradi hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta ƙasa sai an da ash da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai suka ba da horo ga magadan gari da ƙungiyoyin fararen hula kan batutuwan da suka shafi lahiya. Ga rahoton da wakilinmu Shehu Mani ya haɗa mana.
Albarkacin wannan horo na karatun ta nutsu da ya gama magajin nan gari da 'yan kungiyoyin fararen hula ya sajin ta bakin lauya Asman Musa na CNDH tsinkayensu na magance matsalolin da ke iya tada rikici tsakanin al'umma.
Sai muke ga wani bi ana wasu kurakurai mayarori ko su heto su ce sun hana a can su kuma masu zanga-zanga su kuma su huto su ce sai sun yi. Dole in aka samu wannan sabanin dole za a tusguna ma dan adam bisa ga abin da a haike shi. A dukkan lokacin da aka ce za a yi wata manifestation su dau mataki yadda za a kiyaye wani cikas da ke yake ya faru. Idan sun huto shi kuma mayor kwamma ya ce ya hana zai tura dakarun tsaro sai a shiga cikin juna da jima juna ko kuma a kama mutane ƙarshenta a kai su gidan kasu. Or kun sani zanga-zanga kamar yadda na gai kundi namu na tsarin mulki na ƙasa ya ce 'yan ƙasa suna da wannan 'yancin da suke iya su heto su yi marsh su yi meeting su gaya albarkacin bakinsu.
Ciki daga ƙungiyoyin fararen hula daga Yeme Malam Muhammad Saminu da ƙungiyar MPCR ya kawo tsokaci game da halaye waɗansu magajin nan gari.
Akwai ƙa'idar da doka ta ƙa'ide na kwanan da ya kamata in za ka hana ka shaida ma mutane. In ka hana kuma ka faɗi dalilan da hujjojin da suka sa ka hana to kaga ba shi ake yi ba sai a bari sai gobe za a yi taro da dare sai a kawo mana takarda. Irin wannan abubuwa su ne suke ɓata halaƙanmu da mu da magajin nan gari. Da rashin aiki da doka shi ne ke kati kasa game da aiki. Muna fata magajin nan gari za su yi aikinsu bisa kan hanyar doka kenan dama shi ne saɓaninmu da su.
A nasu ɓangare Malam Abubakar Sheitu magajin gari da ke tasawa shi kuma cewa ya yi.
Kai baka shimfahimci doka sosai ba. Wanda kake jagoranci shi ma bai san kwata-kwata bai ma san komai ba jahili ne to ka san Allah samu matsala da dama amma yanzu alhamdulillah ina ganin kamar wannan horon da aka yi ya nuna abubuwa da dama ba wai kurin in an ce ma wannan kungiyar fara huda bane ya dora takarda ya tambaye ka izini yana so yayi jerin gwano ko yayi abin nan kace mai kurin baye doka ta ba shi izinin yayi illa iyaka ya kiyaye wannan lokacin da aka ce ya sa awa kaza kahin lokacin da za a tambaye izini don ku samu dama daukan matakan da za ku kare su da kansu wajen jerin gwanan su wajen meeting din su
gure guda ne kowane lokaci a ce an cimo zaman da ya tito zaman lumana tsakanin al'ummomi daban-daban a cikin kasa Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
Mun gode Shaibu Mani daga jihar Maradi. Yanzu sai mu ƙara komawa a Najeriya inda a jihar Adamawa hukumar zabe ta INEC ta kammala baje sunayen masu zabe da kuma na 'yan takara a daidai lokacin da rikice-rikicen gida ke ƙara haɓaka a wasu jam'iyyun jihohi Taraba da Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Yanzu haka tuni hukumar zabe a Najeriya INEC ta ma kammala baje sunayen masu kada kuri'a da kuma na 'yan takara domin shiga zaben shekarar 2019 da ke tafe a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya har 'yan takara mata kusan 8 da ma wani limamin Juma'a da kuma wani fasto ne ma suka tsaya takarar kujerar gwamna batun da hukumar zabe ke cewa ci gaba ne a demokradiya. Barista Kasim Ganagedam da ke zama kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar Adamawa ya koyi ƙarin haske dangane da wannan ci gaba.
Muna da 'yan takara mata a kowane mazaɓi kuma gaskiya sun ƙaru kuma wannan abu ne na mai kyau wato siyasa ya fara kama ƙasa mata ma sun fara tashi tsaya kenan su da cikin harkar siyasa kuma al'umma ma sun fara karɓar su akwai shugabannin addini ma kuma sun fito sun zama 'yan takara na limamai da fastoci muna da su a cikin form namu kuma sanannun limamai da kuma sanannun fastoci wannan duka alama na alheri ne idan su din suka shiga suka samu mukami kaga mu hankalinmu ya kwanta ga ilimin Allah ga kuma na zamani kaga sai a samu shugabanni na kwarai wanda su biya bukata kuma Allah kuma ya sa a dace din
wato ci gaba ne dai
a ci gaba ne kwarai da gaske
to da yake a wannan litinin ne ma jadawalin hukumar zabe na soma campaign zai soma aiki to wai koya tsarin yake ganin cewa jami'u da dama ne ma za su shiga takara hai layo ga commissioner hukumar zaben Barista Kasim Ganagedam
kuma akwai doka babban doka shine idan zaka yi taro na campaign dole ka rubuta wasiƙa ka gaya wa commissioner police da shugabannin tsaro na jiha su baka takardan cewa sun baka approval kuma in zaka rubuta zaka gaya musu ga gurin venue naka ga ranan da zaka yi ga kuma guraren hanyar da zaka bi saboda aikin su ne su shugabannin tsaro su tabbatar cewa ba a yi karo ba
to sai dai kuma yayin da komai ke kankama a jihar Adamawa amma kwamciyar ta ko jihar Taraba har yanzu da saurayi na akaba jam'iyyar APC inda wasu gososhin jam'iyyar ke ficewa yayin da wasu kuma ke kwanciyar likimo bayan sabi doratan da ake zargin ya auku lokacin zabukan fidda gwani honorable Salisu Sa'ad dan majalisar dokokin jihar Taraba ne yace mako akwai abun duba game da abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar da APC a Taraba
amma ya bayyana karara bai boyu ba kowane kalma mutum ya so ya yi amfani da shi na ya saka yi abu da aka yi mini bai yi mini adalci ba bai wa kanshi adalci ba in bai yi amfani da kalman APC ta kore ni ba saboda haka ba yaro bane ni ba sai an bude baki an ce Sale Sa'ad mun kore ka ba
yayin da wasu ke korafi su ko shugaban jam'iyyar a jihar na ko cewa ba haka mazancin yake ba Mr. Aaron Atimas shine ko jami'in yara labarai na jam'iyyar a jihar
ko siyasa ko wani lokaci akwai korafi ba a rasa siyasa da kwararru wurin sai haka idan za a yi fushi ko kuma an yi fushi ma fushi ba zai daidai ni saboda akwai aiki kuma yanzu ana dawowa kan wannan aikin don muna son kan mu hadu tsaf mu tura wannan gwamnati mu ba wa mutanen Taraba hali su ga mun bashi da kyau sai haka babu da wani damuwa sosai in Allah ya dade wannan kwararru-kwararrun yana mutuwa
hukumar zabe INEC ta ko tsara cewa daga wannan Lahadi 18 ga wannan wata na Nuwamba ne ma za a soma campaign Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Mun gode Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin 'yar jaridar farko a jamhuriyar Nijar wadda Allah ya yi wa cikawa kwanan nan wato Malama Maryama Kaita da kuma amsar tambayar su Silamudi Katsina kan jihohin da suka fi yawan mutane a Najeriya. To bari mu fara da amsar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin marigayiya Maryama Kaita idan masu tambayar na saurare. Ga ansar da wakilinmu a Yamai Sulaiman Munabarma ya samu daga tsohon daraktan kamfanin dillancin labaran gwamnatin jamhuriyar Nijar ANP a takaici kuma tsohon shugaban kungiyar yan jarida ta AJN Dalhatu Mamman wanda yace
ni ne Dalhatu Malam Mamman a yanzu halin da ake ciki ina mai ba da shawara ga fannin watsa labaru na Premier Minister na shugaban gwamnati ita dai Marganya Maryama Keita an aheta a shekara 1936 in kai lissahi yau zuwa shekara 82 kenan gare ta a duniya ita waga Marganya abinda muke iya hudi a samanta ta haifi ce a cikin aikin jaridanci ta taka rawa ta azo a gani a 1958 a lokacin ba mu samu yanci ba ma a nan Nijar a lokacin nan ma tana bada labaru tana yan jarida a gidan radio na Nijar sabo wanda Nasaru suka wa Nijar a lokacin nake ci maka babu yanci Nasarun Faransa ne suka yi shi to a wannan shekarun da nake maka zance a wancan zamanin a lokacin nan ta fara jaridanci 1958 ita kadai ce mace a cikin gungun yan jaridu maza wanda ke lokacin su ma ba diwa bane wanda suke cikin wannan radio ta kadai ce mace mai ba da labaru kuma da harshen faransanci ya isa abin mamaki a wannan zamanin kin Allah ya mata fasaha kwarai a cikin ba da labarin da take Allah ya sa ta nakalci harshen faransanci da kyau ya isa abin mamaki a lokacin nan ki ana shuralar mace ce take ba da labari da harshen faransanci a nan Nijar in ka karo gaba bayan wannan zaman da ta yi a gidan radio a wancan zaman da nake ga maka ta yi aiki har zuwa shekara 1958 sai biro na kungiyar kasashen duniya wanda aka ce PNUD a nan Yamai su suka dauke ta kamar mai kula da harkar watsa labaru na ayyukan da suke yi duka gaba daya a nan ta yi aiki tare da su har zuwa lokacin da ta dauki ritaya yau da ta dauki ritaya ma zancen da nake maka shekara yahi 20 amma kuma da ta yi ritaya bata zabna ba mace ce wanda take da lokacin tana cikin aiki da wanda take ritaya baka ban mace wa a kowace lokaci aikin ne take yi kawai ta yi aiki cikin kungiyoyi da yawa ta zama member ta wata kungiya wanda ake cewa DLD kamar kungiya ce mai fafatakal yada demokradiya da yancin dan adam tun 1990 a lokacin ana shirye-shiryen yin babban taro da ake cewa conference national a nan Nijar a lokacin nan tana gwagwarmaya a cikin wannan kungiyar bayan cikin wannan kungiyar kuma da aka kare conference national a nan Nijar conference national ke 1991 ne aka yi ta bayan an yi wannan kuma sai ta ci gaba da gwagwarmaya a cikin wata kungiyar gungune na kungiyoyin mata wanda ake cewa Congafen to a nan ma ta yi gwagwarmaya kware ta kare haƙƙin iya mace ta yi zaman aiki a nan shekara da shekaru tare da su mace ce wanda take yanda na gaya maka tana da hazaka kwarai kuma sai ya kai a lokacin da shugaban kasa wancan na wancan zamanin Tanja Muhammad ya sami iko sai ya dauke ta a shekara 2003 daga shekara 2003 zuwa shekara 2006 ya dauke ta ita ce shugaban Conseil Supérieur de la Communication hukumar sadarwa ta injin radio gaba daya ta zamana anan hal shekara 2006 sai kuma ta ci gaba da ba da karatu a makaranta ta yan jaridu wanga ta mutanen Yamai iftik ta yi zaman ba da karatu a nan hatta lokacin da ya zamanto sai da cuta ta ci karhinta tukwana a lokacin ta fasa bada ba ta yi zaman ba da karatu a can kwarai kuma akan tana ba da karatun wannan kuma tana horon yan jaridu sabbin tashi tana kuma wato kamar abin da muke cewa da faransanci consultation duk abu in ya zamanto ya shafi fannin jaridanci sai a kiraye ta a tambaye ta a ce ta yi bayani ko a ba ta wani maudu'i a ce ta yi bincike a sama tana cikin wannan ta yi shi yanda ya kamata bayan haka tana cikin wata kungiya wanda ake ce mata Transparency International ta yi zama memba a nan Nijar ta wannan kungiyar masu yaƙi da cin hanci ina so in jaddada maka cewa mace ce mai mutunci kwarai wanga shugaban kasar namu ne yanzu Isu Muhammad yana girmama ta kwarai saboda in kana ta ne kowace shekara shi Isu Muhammad ya dauki kamar alƙawari ne duka cikin azumi yana gayyatar jama'a ana zuwa shan ruwa yana gayyatar yan jaridu to duk kowace shekara in muka tafi shan ruwa duk inda yazo na gaida mutane in bai ganta ba ya tambaya ce ina president ina Maryama Keita sai in an ce mishi a ko ta wata tahiya ko gashi amma in tana nan zai tsaya da ita gurinta a yi hire a kirawo yan jaridu yan kamera masu daukar hoto da komai ya ci amana hoto
to sir president ya kake ganin tsarin ita Maryama Keita idan ana magana abubuwan da suka shafi aikin ta na yar jarida wanda shine aka fi sanin ta da shi
mace ce mai kokari saboda ni lokacin da ni zama shugaban kungiyar yan jaridu wanda nake ce maka AGN wannan shekara kusan 15 a ko kowane lokaci nake da misali kamar zan tattaro taro na yan jaridu na horo na yan jaridu ita ce nake fara kira da farko don ta zo ta kama mini ita nake ce mata to president ina so a kamfani guda kaza ki muni bayani gashi taro ne nake so yi na yan jaridu ko da kwana uku ya rage in na gaya mata kafin lokacin yayi tayi akwai wasu a lokacin nan kin da in na neme su wani suna iya ce mini lokaci ya kure a sai ka ba mu isasshen lokaci wani ya tambayi sati uku wani ya tambayi wata guda ita galibi bai wuce ba sati guda ya rage in yi taron zan kira ta in ce president ina yin taro na hore yan jaridu ina so ki lacce a kamfani kaza kafin lokacin yayi kwana za ta yi azumin aikin za ta maka kuma za ta zo ta gwada maka kafin ranar ayin ta gwada maka ta ce di baka gani abin in ya maka kuma Allah da iko shi dukkan abin da za ta kawo mana kin gaba daya abin da mun dace da shi
to sai kuma ansarar tambayar su Silamudi Katsina kan jahohin da suka fi yawan mutane a Najeriya to idan masu tambayar na saurare ga ansar da muka bayar kwanan baya kan tambaya irin wannan kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya akwai siyasa da ta kaddama kan wannan batu to amma dai abinda mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan 9,383,682 ta biyu ita ce jihar Lagos mai yawan mutane miliyan 913,534 ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan 666,562 ta hudu ita ce jihar Katsina mai yawan mutane miliyan 5,792,578 ta biyar ita ce jihar Oyo mai jimlar mutane miliyan 5,591,589 ta shida ita ce jihar Rivers mai mutane masu yawan miliyan 5,085,400 ta bakwai ita ce jihar Bauchi mai jimlar mutane miliyan 4,676,465 jihar Jigawa ita ce ta takwas da yawan mutane miliyan 4,348,649 bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi karancin mutane ta farko a wannan jerin ita ce jihar Bayelsa mai mutane miliyan 1,703,358 kawai jiha ta biyu a karancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan 1,863,275 ta uku a karancin jama'a ita ce jihar Ibonyi mai mutane miliyan 273,501 ta hudu a karancin jama'a ita ce jihar Taraba mai adadin mutane miliyan 2,376 ta biyar a karancin jama'a ita ce jihar Yobe mai mutane miliyan 221,591 to sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin yar jarida ta farko a jamhuriyar Niger Marigaya Maryama Keita da kuma ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma da Alhaji Talhatu Mamman tsohon daraktan kamfanin yaɗa labaran gwamnatin Niger ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na karshe labar a takeice kafin mu yi sallama da ku
to a takeicen mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen suke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asia da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asia da Pacific APEC a takeice da ake yi a Morrisbay babban birnin kasar New Guinea
da takaitattun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe mun dawo a shirin na karfe 9:30 dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni da yardar Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi garaba da ya tayin gabatar da shirin da kuma Sulman Abu da ya bada umarni da shirin, sai injin namu Voltech ni na Abdul Aziz Adli Turuke cewa mu ne lafiya. Afrique.